Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare assalamu alaikum da fatan ayin hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a yau Litinin 10 ga watan Yulin shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafin mu na Facebook. Masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi tare da Maryam Bashir Bagaje. Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe na yau akan mu'amala ne da zamantakewar yau da kullum. A yau zamu ci gaba da batun kulawa da yara ko renan su bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa wanda muka faro a makon da ya gabata. Shin waye fi dacewa ya kula da yara?
Ina ganin cewa idan babu tarbiyya a gidan miji, to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan yaya. Idan kuma babu tarbiyya a wurin mata, shi miji shike da power guarantee ya anshi ƴaƴansa, saboda gurɓacewa in sun lalace za a ce ƴaƴan wane. To idan babu tarbiyya kuwa, dole ko yana ƙasa tarbiyya ce za ta mishi addu'a.
Zauren matasa kenan akan wannan batu. Wasu magidanta suna ganin da kunya a ce ƴaƴansu sun zauna wajen mahaifiyarsu. To ko yaya malaman addini suke kallon wannan?
Wannan ba abin kunya bane. In yana gara da cewa dan shi mai dukiya ne a danginsa ko kuma shi kansa ya fi bangaren dukiyar matsayi ko dukiya a duniya, ya ka abin kunya ne a ce an sa ya tafi gidan kakanninsa ya agolanci. To ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin da hanga, kuma ba ta ce za a bi ba. Shari'a ce za a bi.
To tun kafin ku ji waɗannan bayanan, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku, sai ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shirin na yau da gobe. To a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku, a ganin ku waɗanne hanyoyi ya kamata a bi ta yadda rabuwar iyaye ko rashin su ba zai kai ga gurɓacewar tarbiyyar ƴaƴansu ba? Ga yadda kuka amsa wannan tambayar mu a shafin mu na Facebook da Twitter. Sakon farko daga Umar Rabi'u Daura yace tunda fari su mazaje idan suka tashi neman aure su tabbata sun nemo mace ta gari mai hali mai kyau, ta yadda idan Allah ya albarkace su da yara ta san yadda za ta tarbiyyantar da su tarbiyya ta gari. Sannan a yayin da suka samu rabuwa da mijinta ko kuwa ɗaya daga cikin siyar su, yaran za su tashi da irin tarbiyyar da uwar ta yi musu domin za su riƙa tuna nasiharta tamkar wasiya a gare su.
Abubakar Sabiu Sabuwa yace hanya mafi dacewa ita ce mutane su zama masu riƙe amana yayin da aka ba su amana riƙon ƴaƴan da ba nasu ba, ta hanyar ba su tarbiyya da ilimi kamar yadda za su ba ƴaƴansu.
Sai Muhammad Nuraini Abubakar yace wallahi wannan zance abu ne mai kyau da ya kamata iyaye a duba. Da farko dai kada mu yi fatan rabuwa saboda makoman ƴaƴan. Idan har hakan ya kasance, to iyaye musamman uba kada ya nemi raba ƴaƴan da uwar su muddin tana raye. Ya haɗa kai da uwar a sawar ma ƴaƴan kyakkyawar makoma. Kada uba ya nuna son kai ya dauki ƴaƴan ya kaiwa wata ko kanwarsa ko wani wanda ba lalle ne ya san ciwon ƴaƴan ba. Za a azabtar da ƴaƴan a bayan idanuwansa ko da ƴaƴan sun faɗa masa babu wani mataki da zai iya dauka.
Shafi'u Bala ya ce cire son kai ga al'amuran da suka shafi iyali tare da aiki da ilimi tsakanin mata da namiji da harkar aure da abin da ya shafi iyali.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe, hakika wannan shine ake kira da turkashi. A gaskiya wannan abu ne mai wahala, to amma idan aka tsaya da gaskiya da adalci komai zai zo da sauki da izinin Allah.
Aminu Usman yace ta hanyar samar da wani tsari a hukunci na kula da yaran dangane da tarbiyyarsu, abincinsu, wurin zaman su da sauran abubuwan rayuwa.
Sai Usman Dayyabu yace a gani na haƙin gwamnati ne da ta sa ido akan al'ummar gari, domin idan tarbiyya ta lalace tamkar bala'i ya samu wurin zama a ƙasar, misali Boko Haram.
Sanusi Usman Ibrahim yace a gani na ya kamata masu arziki da sarakuna da gwamnati su dinga jawo marasa shi suna ɗaukan nauyin karatunsu da koya musu sana'a, ta haka za a samu sauki.
Sai Sunusu M Sunusu Fatiskum yace hanyoyin da ya kamata a bi su ne iyaye su tabbata yaran su suna zuwa makaranta safe da yamma, ma'ana Islamiya da kuma boko, sannan a koyawa yara zuwa wurin ibadu kamar masallati da kuma wuraren wa'azi.
Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima yace hanya ta farko a kula da karatun su, sannan a kula da ina suke zuwa, su wane ne abokan su, sannan a kula da zaman su na gida da me suke yi. Ya haka zai iya hana gurbacewar tarbiyyar su idan har an kula da su.
Sai Shehu Adamu Rijau yace to hanyoyin bi su ne a rike su amana a inda suka tsinci kansu bayan rabuwar iyayen nasu, ko dai sakamakon mutuwar aure ko kuma mutuwa, a ba su duk wata kulawa da ta kamata, a ba su tarbiyya ingantacciya, a kula da karatun su, a tsabartar musu idan sun yi ba daidai ba, idan kuma sun yi abin yabo a yaba musu, domin hakan zai karfafa musu gwiwa, da zara aka yi haka to shikenan yara za su tashi cikin tarbiyya da kuma kyakkyawar rayuwa.
Sambaje Galadima yace gaskiya a gani na yau da gobe haki ne wanda ya tattara akan ƴan uwa da abokan arziki, a ba su duk abin da ya kamata domin kula da tarbiyyar su ko da iyayen su ba sa raye.
Sai Sani Dahiru Tudun Iya yace yau da gobe hakika ina muku fatan alheri gane da kuke damuwa da matsalar mu matasa.
Abakar Lawal gidan dan mai a Jargaba yace magana gaskiya, inda yau aka ce mutun ya rabu da iyayen shi tun yana yaro bai mallaki hankalin kansa ba, to indai ba hannu na gari ya fada ba zai matakar wuya kaga tarbiyyar sa bata gurbace ba, tunda bai da wanda zai bashi tarbiyya mai kyau.
Sai Shaibu Adam Bagwai yace yau da gobe hakika rayuwar yaran da iyayen su ba sa tare tana fadawa a cikin wani hali, musamman idan iyayen ba su da galihu, inda zaka ga abincin da za su ci ma yana musu wahala, da ƙarshe idan ba a yi sa'a ba su tsunduma a harkar shaye-shaye. Da fatan gwamnati da mahukunta da masu hannu da shuni za su riƙa kula da irin waɗannan yara, ko da yake an ce idan dambu yawa baya jin mai, Allah ya kyauta, amin.
Aminu Garba Adam Tanagare ce hanya mafi kyau ita ce masu hali da kuma ƙungiyoyin sa kai na unguwa da kuma na gari su haɗu su haɗa ƙarfi don kula da karatun yaran da ba su da mahaifa, wato marayu da marasa galihu. Ilimi na addini da na zamani idan za su duƙufa akan haka to za a iya samun nasara da ake nema.
Sai Abdulhamid Bashiru Guiwa Soba ya ce a gaskiya indai har ya tabbata iyayen sun ba wa ‘ya’yan su tarbiyya tun fari, to ban tunanin dan rabuwa ta shiga tsakanin iyayen zai shafi tarbiyyar ‘ya’yan, filin yau da gobe ku tashi lafiya.
Idan ma kuma shafi mu na Twitter a Amal abokin kowa ya ce hanyar da za a bi shi ne ilmantar da mutane yadda za su yi tarbiyyar ‘ya’ya tun kafin su yi aure a addinance da zamanance da koyawa mata sana’o’i.
Sai Adsani Shaga ya ce salam yau da gobe, ba su tarbiyya ta gari ita ce kawai mafita, da fatan Allah ya shirya mana zuri'a baki daya.
Daga ƙarshe sai Adbaffa Haruna Bajoga ya ce yau da gobe tun fara neman aure idan mutum ya samu mace mai addini yar gidan dattawa masu magana daya, to insha Allah bayan shi zai kyautu.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni. To Malam Maryam, mai na kika koye mana Usman ne?
Ai, Usman ya tafi hutu Safina.
To lalle kam ai dama rai dangin gora sai ana yi ana hutawa.
Haka ne.
To wakilin mu Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ta bakin magidanta Alhaji Kabiru Rahama da Alhaji Hassan Shaibu minista da kuma Alhaji Abubakar Umar Tsari a zauren matasa,
inda suka tattauna akan batun rukun ƴaƴa ko renan su bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa wanda kuma ake ta cece kuce.
Idan zan fara da kai Kabiru Rahama, wani lokaci in haka ya faru kai ya kake kallon wannan lamari?
To wannan lamari ne wanda yake kusan a ce yana ciwa al'umman mu tuwa ƙwarya. Duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin mata da miji, inda ya kamata a ce yara sun kasance, in aka duba ta fuskar shari'a, yara ya dace an suna ƙanana su kasance bangaren mahaifiyarsu saboda samu jin kai na bangaren uwa. To amma wani lokacin kuma idan ya zamanta cewa kai a matsayinka na miji ka fahimci cewa ita wannan mahaifiya ko bangaren mahaifiyar ba za su iya kula da yaran nan ba, ba za su iya ba su tarbiyyar da ya kamata su ba su ba, to dole kai a matsayinka na mahaifi ka ɗebo yaran nan naka ko ka zauna da su ko kuma ka mai da su bangaren ka inda kake tsammanin za su fi samun cikakkiyar tarbiyya da kulawa.
Alhassan Shaibu minista, ina dawo daga bangaren ka, kai ya kake kallon wannan al'amari?
Na farko dai, duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin miji da mata, to hakikanin gaskiya ni a ɗan tunani na dai da nake gani, daman miji shi ya kamata a ce ya ɗauki ƴaƴan shi saboda haƙin ƴaƴa suna kan ubansu ne. Sannan kuma baya da haka, ko da shi bai ɗauka ba, ba shi da wannan tunanin ƴan uwan shi na bangaren uba za su iya cewa su fa yaran nan za su dauko su ne su zo su kasance tare da su. To problem din da ake samu wani lokacin in aka kawo su din, in ba a samu kula mai kyau ba, sai kaga yara sun sangarce babu tarbiya, ba da yanda dai gashi nan dai abubuwa dai suna lalacewa.
Na'am. Abubakar Umar Tsari, wani tsari zaka yi akan wannan magana?
wani lokaci idan an samu matsala na rabuwan aure ya zo da rashin mutunci to zaka ga an ce a maida ma uba ƴaƴansa wani lokaci kuma idan an samu rabuwa na rasuwa Allah kiyaye da yake kowa ya san zamu tafi to idan an samu rabuwa ne na rasuwa magana na gaskiya zaka ga kila idan uba mai karfi ne to tunanin ƴan uwan kila gidan su matan ba su da karfin rike yaran ba ma magana tarbiya kade ba yanayin maintaining nasu akan samu akasi akan samu matsala ce ai yaran ba za a iya rike su wancan gidan ba ko ta fannin karatun su ko ta fannin da yake satisfying na rayuwar su da sauran su kuma ni ina ganin cewa a tunani na musulunci ya zo da komai akan tsari in su samu ne su zauna hannun uwarsu domin shi namiji ko ya zauna hannun uwarshi ko ya zauna hannun waye-waye da zarar lokaci ya fahimci abin nan komai matsalar me aka samu to gidan uban zai tafi an fi samun matsala wurin mace za ka ga mace za ta ce ai ita yan dangi yan uwanta ta sani
idan na dawo kanka a lasan Shaibu idan kuma kai aure a gidan mutunci mutumin dattijo mai mutunci aka samu irin wannan tsatsai na rabuwa kuma kuna da yara a tunaninka irin wannan yanayi me abin yi
to ai shi mutum aka ce mai mutunci ne kowa ga wani zaka aure irin mutum ku zama da ita shekara da shekaru amma wani lokacin sai sabani ya shigo kuma sabanin ba maki wani dan kalilan abu ne bai taka karaya karya ba maimakon saboda sharrin shedan ya nasara akan ku sai kaga an samu dawo an rabu to irin wannan aka rabu ni nake ga har dai mutum yana da mutunci kuma ka san mai mutunci ne mutane ma na gari sun san mutum ne mai mutunci to saboda haka dan ƴaƴanka suna hannun shi kai ba za ka samu damuwa ba kaman a hannunka suke saboda ka san lalle babu wani problem da zai iya biyowa baya da hannunka da hannun shi gaba ɗaya tu ɗaya ne sannan kuma ita kanta yarinyar tunda iyayenta suna da mutunci ita ma tana da mutuncin dan koda kun rabu da ita mutuncin iyayenta ba zai hana kuma still ku ci gaba da mu'amala ba sai dai koda ta auri wani ne ko ta zo gida ko wani abu tsakanin ku gaisuwa za ta dinga gudana kamar yanda tsari ya fada dazu inda mutunci za a dinga mu'amala ta understanding wannan shine magana
Abubakar Umar tsari idan muka duba yanda sake-saken aure ya waita a wannan zamani a irin nazari da tunaninka me kake kallon makomar yaran da irin wannan al'amari yake rutsawa da su a rayuwa ta yau
watan Allah ya ji kan abokina domin an samu irin wannan matsala kamar yarsu sun samu akasi da uwar gidan shi wanda yake ni nayi kokari na ingacewa ya dawo da ita saboda ko don tarbiyyar yaran nan saboda duk inda kake gani fa Hassan Maina kana soyayya da mace wallahi idan ba ƴaƴanta bane doren da waccan tabbar gidan wallahi sai ka gane cewa lallai wallahi ba wanda kake so son ka take domin duk wanda bai son danka to tamkar baya son kai ma sai yanzu nan haba kawai suke yi da mu ba za ka san cewa akwai matsala ba sai ka rabu da uwar ƴaƴanka za ka san cewa lallai akwai matsala sai yana nuna min da cewa kai kana matsa in dawo da ita shin waɗanda iyayensu suka mutu suka bar ƴaƴan fa wallahi bai hudu da magana bai kai sati bai rasu har gobe na tuna da wannan magana ina zubo da kwalla saboda ga su na mata da su so yawan saki-saki ko yawan ka kana ganin cewa wai ko kaya amarya ko dada maka ce ka wulakanta uwar gida ko dan tunanin za ta rike maka yaya ka samu faul so duk mai irin wannan tunanin ya gaggauta ya canza lamari dan wallahi tallahi Hassan Maina sai ya fahimci cewa domin matan yanzu nan ba su da hakuri wata ma za ta ce maka na ta ma ya ta iya da su balantana na wani ba za ta tabbata maka da wannan sai ka rabu da wancan fa
a ina dawo kanka Kabiru Rahama wani lokacin rabuwar auren yakan zama dole ne bayan da aka iya kai a irin lissafin ka haka ya faru ina mafita
to kamar Allah ya san in na koma baya kamar magana da kai wa Abubakar Tsari cewa makomar yara da suka taso a irin wannan yanayi na cewa iyayensu ba sa tare abu ne mai matakar hadari shi ake kira a Hausance ban sanin da ake kira broken home wato wadanda takaice dai kamar wadanda suka taso ba tare da iyayensu guda biyu ba akwai wani abun da aka yi kwanakin baya wani bincike da binciken ya nuna cewa kaso mafi yawa na yaran da suke lalacewa tarbiya maza da mata sun fito ne a gidan da suke irin yanayin gida na cewa ba suna tare da iyayensu guda biyu bane saboda haka abu ne mai mutukar hadari in ba dole ba kana tare da matarka wadda kun haifi yaya ku rabu saboda dole wannan abun sai ya taba duk yayin da kake sai ya taba tarbiyar yayanka
a lasan Shaibu ina dawo gare ka yayin da aka samu irin wannan rabuwan alisafin ka wani lokacin idan rabuwa ne miji kan janye yaransa idan kuma rasuwa ne dangin miji kan ɗebe yaran a irin lissafin ka aibu ga irin wannan tsari
to ni gaskiya a tunanina ni dai ban ga wani aibu ba aibun shi guda ɗaya ne duk lokacin da zakai abu a rayuwa ya kasance kai shi domin Allah saboda haka duk lokacin da ka dauki yara zaka hada su da yaranka ya kasance kada ka bambanta su har lokacin da ka dauka din ka tabbatar yasu wannan ƴaƴanka ne ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka ne to duk abin da kake wa ƴaƴanka kai musu domin Allah kenan in kuma har ba za ka iya ba to mafi alkhairi ka bar su tare da ƴan uwansu su taimaka musu ko kuma ku raba ƴaƴan biyu wasu su je wajen bangaren uwa wasu su je wajen bangaren uba sai a samu sauki wannan shine gaskiya ni a tunani na dai
amma yanzu kai zaka dai albanka yaranka
zan yadda
a raba su gida biyu
kwarai kuwa sai dai mutukar in kaga ban yadda an raba su ba akwai dalilai guda ɗaya ko zuwa guda biyu sai dai in har na tabbata bangaren din da zan bari din nake ga zan iya samun damuwa ba su da tarbiya amma menene ma ba su da tarbiya in har ba su da tarbiya ai ni ba zan zama da su ba ko kuma ba zan zama da uwarsu ba tunda ba mu maki daga gidan tarbiya yan dauko ta ko in nace mata ba ta tarbiya to ni ma kenan ba na tarbiya din tunda da can du zaman mu da muke da ita shekara da shekaru ban san tana da tarbiya ba sai yanzu da muka dan samu sabani da ita eh kaga dole ne in yadda tana da tarbiya tunda na zama da ita shekara 5 shekara 10 fiye da haka saboda haka to duk abun zaman nan da muke da ita irin abun da na koya mata ba maki da mu'amalar da muke da ita irin ta za ta dinga koyawa yara in har na san ni mutumin kirki ne kaga kenan ba na da shakka
Abubakar Umar Tsari wani lokacin idan aka samu irin wannan rabuwa sai ai ta samun sabani dangane da waye ya kamata ya rike yara wani lokacin ya danganta idan har ita matar ta bar gidan ne saboda rashin salaha na mijin koko mijin ya raba ita ne saboda rashin salaha na matar kaga wannan wasu sha'ani ne guda biyu masu rikitarwa wani lokacin shi miji kan ji tsoron gurbacewar tarbiyyar ƴaƴansa a wurin dangin uwa kazalika so lokacin dangin uwa kan ji tsoron gurbacewar tarbiyyar jikokin su a wurin dangin miji ko kuma a gidan miji da su zama ba da uwarsu ba kana tunani akan irin wannan yanayi
magana na gaskiya ka san ita zamantakewa na aure ai ba haushi ya ci fada ba dabba ake kiyo ba yanzu nan mutum ake kiyo idan aka samu matsala ila yayinayen tarbiyyan uwan ba ta tarbiya domin zaka ga kai kila lokacin zaka fita aiki kila baka dawa sai yamma to sai fa abin da ka gani kuma makwata da dangi sauran ƴan uwan suna kallon duk abin da yake faruwa to magana na gaskiya idan an samu rabuwa irin wannan to dole zaka samu shawarwari wajen mutane bai kamata a ce ka bari dangin ko ƴan uwan ƴaƴanka su zauna wajen dangin matarka ba saboda yanayin tarbiyyar gidan domin akwai yanayin zamantakewa wanda kai Allah bai hada ka da mace ne kai aure kuma dole kai haƙuri da ta amma kai ka san sai daga baya za ka gane cewa ba tarbiyya domin wallahi Hassan Maina soyayya tana rufe mana idanu gaskiya lokacin da za ka ga mutum yana son mace kila farace ko doguwa tambaleliya son kowa kin wanda ya rasa ta shiga gaban mota ai nuna maka cewa yaren fa ga yanayin gidansu kaza kaza saboda yanayin soyayya zata na maka a waje daban fa da yanayin soyayyan zaman aure sai ta aure ka sannan za ta zo tana gasa maka aya a hannu a lokacin zaka koma kana nadama ya akai haka so idan an samu irin wannan matsalan to kai karan kanka ba zaka yadda ƴaƴanka su zauna wannan gidan ba idan kuma aka samu mace ita ma kila soyayya ta jata soyayya ta dibe ta ma'ana ta ga kila kudi ko wani abu na barazana daga baya ka gane su aka samu akasi domin wallahi ko mata suna da dama akan zamantakewa na aure cewa ni in ba kaddara ba ko ba biyayyen iyaye ba ko kuma biyayyen aure ba kai ka isa in zauna da kai haɗe maka biyayya to ana samun irin wannan matsala za ka ga wata ta aure dan giya za ka ga wata ta aure dan caca wata za ta aure mazinaci amma ba za ta sani ba ta fahimce ni to idan aka samu irin wannan matsala na wannan akasi to dole fa mata za ta tsaya kai da fata ita ba za ta yi ta zauna gidan nan ba sai dai idan magana na aure ya shigo na cewa ta sani ba an biya sadaki ne to ƴaƴa na mijinta ne ba nata bane to dole ta saki domin ko kotu aka tafi sai dai idan ta kawo uzurin tarbiya alƙali yana iya shiyarin kamar yadda Alhassan ya fada amma ni ina ganin cewa idan babu tarbiya a gidan miji to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan ƴaƴa idan kuma babu tarbiya a wurin mata shi miji shike da fawa garanti ya anshi ƴaƴansa saboda gurbacewa in su lalace za a ci ƴaƴan wani
to Alhaji Kabiru Dahir Rama kai yaya kake ganin zaman yara in an rabu ko an rasu a wurin dangin uwa ko dangin uba ta yaya kake kallon makomar tarbiyyar su?
To al'asan kamar yadda muke ta magana, ita makomar tarbiyya ta yaran arabu ya danganta da irin tarbiyya ta bangaren uban ko kuma ta bangaren uwar. Yanzu misali in na ba kamar ni misali akan kin kaina, mahaifiyata ta rasu ina dan karami, amma kakanni na bangaren mahaifiyata sun zo su dauke ni, amma baba na ce a'a, na zauna a hannun iyayensa kakanni na kenan na wajen uba. Na taso a gidan, duk wata matsalolin da ake samu na cewa in yaro baya da mahaifa ko ai ni dai ban samu wannan matsalar kwata-kwata. Kuma can din na san karshen ta da rage, can din kuma soyayya irin ta kakanni za a nuna, kuma sai ga in ba sa ba an samu matsala. Saboda haka to kaga ya danganta da irin tarbiyya ta bangaren. Kuma shi abin da ya kamata a rinka aunawa idan aka ce mata da miji ta sun rabu, inda su manya ko iyayensu za su duba, sai a duba to wani bangare ne yafi tarbiyya, wani bangare ne yafi dacewa a kai yaran, sai a yi hakuri saboda kan rabuwan nan ya zamanta cewa ya shafi ƴaƴan. Shi yasa da ba a san rabuwar, sai ya zama dole, saboda duk lokacin da aka samu rabuwar ko ta danyaya sai an samu yaran, sai abin ya shafe su. Saboda haka kowane bangare na iya rike yara kuma su samu tarbiyya ko kuma su lalace, ya danganta da irin
alasan shawar minista. A ƙarshe, wani jan hankali za ka yi ga su bangaren dangin miji ko bangaren dangin mata dangane da yadda ake sangartar da tarbiyyar yara yayin da aka ba su riko bayan an samu rabuwan aure ko kuma an samu mutuwar miji misali?
To gaskiya ni shawarar da zan iya bayarwa ita ce, mutum duk abin da zai yi a rayuwa ya dinga duba Allah, saboda duniyar nan da kake gani ba tabbata za mu yi ita ba. Kamar yanda ba ka so ɗanka ya lalace, haka karka so ɗan wani ya lalace, saboda mun yau in kai ne gobe ba kai bane, dan zai iya yiwuwa kamar yanda wancan kake gani ko mutuwa ce, Allah ya sa ubansu ya mutu kuma kai kana matsayin kanin babansu ne ko yayan babansu ne, aka bar maka su kana tunanin an bar maka ko wahala ne ko wani abu, kuma kana da karfin da zaka rike su, amma maimakon saboda ba ƴaƴanka bane ba kai ka haife su ba, sai kana bambanta su tsakanin ƴaƴanka da kuma ƴaƴan yayanka, kaga wannan ba karamin kuskure bane. Kuma irin wannan abin yana faruwa ko ba gaskiya ba? Saboda haka mutane ya kamata kullun duk abin da mutun zai yi ya san kawai abu ne yake yin shi domin Allah ba don wani ba. Duk abin da kai shi don Allah zaka samu ladan shi duniya da lashira.
Madalla, shugaban majalisar malamai a Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Duguri ya yi mana ƙarin haske game da tanadin da shari'a ta yi wajen fannin kula da yara bayan mutuwa aure ko rasuwa, ga abin da ya ce.
To alhamdulillahi, da farko dai idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwan da suka ambata dangane da abin da ya shafi ma'aurata, amma rabuwa ce ta hanyar saki wadda shi miji ya yi wa matarsa, alhali ko tana da ciki wanda kamar yadda muka sani iddar ta shine ta haife wannan ciki din, ko in ta haifa ba tare da tana tare da shi uban cikin nan ba, wato mana uban wannan jariri ko jaririya, to haƙƙin rayuwa wanda shari'a ta tanadar shine ita wannan uwar ita ce ke da haƙƙin ta rayuwa wannan ɗa ko wannan iyaka ta, bayan rabuwar su da ainihin uban wannan ɗan nata, za ta zauna tana rayuwarsa wajen ainihin wato shayarwa da kuma kulawa da abubuwan da ake son yaro jariri akalla ya samu yayin da yake cikin wato asalin bukata ta ainihin mahaifiyarsa kusa da ita, ba kusa da shi, wanda shari'a ta yi magana akan adadin lokaci ko tsawon lokacin da wannan ainihin jaririn zai kasance a ƙarƙashin kulawa ta tarbiyyar uwa ko kuma dangin uwa. Misali, ko da a ce shi uban ba ma take ta yi ba, mutuwa ya yi, kuma mu dauka cewa wannan tana yiwa mutuwar an samu sabani tsakanin dangin uwa ko kuma dangin mata da kuma dangin shi miji da ya saki ko ya mutu din. To abinda kira take magana akai shine haƙƙin jaririn za a duba, domin me ya fi shakuwa da mahaifiyarsa har na tsawon wani lokaci, wanda kuma tana yiwa in da sabani aka rabu ko kuma bayan mutuwar an samu sabani tsakanin dangin iyaye, ko tana yiwuwa ka ga cewa wato bukatar su ɗaya daga cikin bangarorin shine don abin da ya bari na gado da makamantansu. To abin da shari'a ta tanadar shine aƙalla za a bar wannan jariri ko jaririya a dangin wato uwa wato mahaifiya kenan akalla su shekara 6 ko kuma zuwa shekara 7 ko kuma cikin shekara 6 din ko da ba cika na 7 ba shari'a ta yarda cewa waɗannan jariran ko kuma waɗannan yara kanana su zauna a ƙarƙashin kulawar uwa ko dangin uwa kenan anan idan uwa tana raye ko ita ce za ta dauka wannan dawainiyar har zuwa wannan lokaci a ƙarƙashin ciyarwa da rabuwa aka yi da kuma ainihin ba da haƙƙoƙi na ainihin shi mijin da ya sake ta in kuma mutuwa ne to a ƙarƙashin kulawar wato ɗan uwansa wanda in kuma sun ce ba za su yi ba ko ba su da halin yi to a ƙarƙashin abin da aka bari na gado dole za a tanadi wannan don ainihin ɗaukar ɗawainiya da kuma kulawa da tarbiyyar wannan jariri a ɓangaren dangin uwarsa kafin lokacin da Allah zai sa ya kai wannan matsayi alabashi daga nan su dangin uba su karɓa su ɗora kamar yadda addinin musulunci ya kanada. Sa'annan yawanci za ka iske wato wasu in aka rabuwan ɓacin rai da goyon komai ɗanyen goyon jariri wanda bai wuce watanni ba za a ga ainihin ɓangaren uba sun kwace don saboda suna ganin cewa ai in ta tafi gidansu da wannan jaririn ko kuma dangin da suka ɗau kulawar wannan tarbiyyar wannan jariri ko rainansa kamar za a yi ta kawo musu wasu littafe-littafe an kashe kaza alhali ba a kashe ba to ba wannan ake dubawa ba a shari'a abinda ake dubawa shakuwa da tausayi da kuma ainihin kulawa alal haƙiƙa dangin uwa suna da matuƙa da kuma tsananin tausayi akan jariri da kuma ainihin abin da iyarsu ta haifa da haka shi yasa aka wakkala musu wannan kulawar da kuma tarbiyyar zuwa wannan tsawon lokaci sa'annan kuma daga cikin abubuwan da za mu lura duk tsananin ɓacin rai da aka yi to kada a tsallaka shari'a domin shari'a ce ta faɗi haka nan kuma abin da duk ake yi idan aka bi shari'ar za a samu sauƙi da kuma fa'idoji da yawa a cikinsu wannan ba abin kunya ba ne in yana gara da cewa don shi mai dukiya ne danginsa ko kuma shi kansa ya fi ɓangaren ita uwar matsayi ko dukiya a duniya da haka abin kunya ne a ce ɗansa ya tafi gidan kakanninsa ya agolanci to ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin da ya hanga kuma ba ta shi za a bi ba shari'a ce za a bi don haka kamar yadda na faɗi duk yadda rai ya ɓaci hankali kada ya bushe a dawo bisa kan turbannan ta shari'a nan ne zaman lafiya yake kuma nan ne cimma nasarar duniya da lafiya take kauce ma wannan to za a samu matsaloli daga cikin matsalolin da za a samu shi ne shi dai yaro bisa al'ada ta ɗan adam ya fi tausaya wa uwarsa kuma ya fi jin zafin mahaifiyarsa haka kenan idan ya samu labari bayan ya girma cewa fa ga irin ba'alaƙar da aka yi tsakanin dangin uwarsa da dangin ubansa yayin da aka buƙaci rikon shi a ɓangaren uwarsa to alal haƙiƙa wannan abin da aka guda dole zai dawo kuma a lokacin da ba a buƙata kada sai mai zai dawo ya ƙara tsananta gaba tsakanin shi da dangin mahaifansa wato ma dangin ubansa ta yadda suka wulakanta ko suka yi abin da ba na ƙwarai ba ga dangin uwarsa don haka akwai abubuwa da yawa wadda ko da ba a fito mana fili an yi mana bayaninsu ba a ɓoye suke cikin shari'a to hikimar da ke ƙunshe a ciki tunda Allah ne da kuma tsarin musulunci ya ce a yi haka nan da babu shakka in aka bi waɗannan tsare-tsare nan ne kamar yadda ne bayani sun haƙiƙa da kuma samun nasarar duniya da lafiya ta ke.
To madalla to
gode kwarai
sosai kam to Safina menene abin dubawa ko abin tunani a duk tattaunawar da muka ji daga magidanta da kuma bayanin shi Sheikh Duguri.
Maryam gaba ɗaya duka abin da suka faɗi abin dubawa ne amma ni kin san wanda ya dan fi tsaya min a rai
na
wanda ya magana ya ce uba kada ya tunanin dan ya rabu da uwa yana tunanin zai auri wata mace da za ta rike mishi 'ya'yan shi
gaskiya
duk lalacewa tarbiyyar uwa uwa ta rike yaranta yafi da aje a kawo wata ta rike
saboda bayanci kin ji kamar yadda cewa za su yi abubuwa su musu yawa ni kuma maganar da Alhaji Kabir yayi game da broken home wato yara su taso karkashin kulawar mahaifi daya
ko uwa ko uba
kamar wannan kinga kamar alal misali anan Amurka bakake abinda yasa duk cikin al'ummomin kasar nan su ba wanda ya kai su wanda suka fi samun koma baya kamar su saboda abinda yasa shine saboda rushewar wannan tsarin rayuwar iyali
tarbiyyar da
ba inda zaki samu yawanci sun tashi karkashin uwa ita kuma uwar ba miji
ita kanta ba dole zaka ma rike yara
ba ta da natsuwa tana fita kullun zaki iske yanzu wannan cikin kas duniya babu inda aka fi yawan mutane a prison kamar Amurka kuma Amurka baka yi to yanzu mun gode sosai yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da Maryam Bashir Bagaji da ma Daniel Brown da hada mana sauti da engineer Ma Alfredo da Ibrahim Jermaine muke cewa assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa